sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarki da Hashim Gumel. Ka sauran abokan aiki ne ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 6 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Sarki Lu ba makanin labari.
To binta dakarun kasar Ukraine sun yi artaba a wani sabon hari da Russia ta kai a gabashin kasar su a daidai lokacin da injiyoyin ke kokarin dawo da wutar lantarki na takatsi. Yau Talata ne kamfanin dillancin labaran IGNA ya sanar da cewa shugaban kasar China zai isa kasar Saudiya domin gudanar da ziyara aiki ta kwanaki uku. Haka kuma za a ji cewa masu kada Korea a jihar Georgia ta Amurka na shirin yanke hukunci a zaben yan majalisar dattawa na ƙarshe a kasar.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger kimanin yan bindiga 86 ne cikin su har da mace daya suka mika makaman su da nufin amsa kiran shugaba Muhammad Bazoum don kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ke fuskanta a kasar.
Sunana na Haruna Amadu, gaskiya ni dai na kai shekara 6 ina yi, ina da so bin dugugi na saida yan sa da nake saida mana Najeriya, ina so a goda Libi, ina so da goda Mali, ba inda ban iya zuwa ina so ba. Kowa muna kira ne wanda kai shi ma ya bari ya dawo war mun ka dawo, idan bai dawo kuma muna iya baje mai haɗin kai su yi aikin su da ya kamata.
Za kuma ku ji cewa biyo bayan umarnin da ministan harkokin cikin gidan Najeriya ya bayar na harba duk wanda ya kai farmaki gidajen gyara hali a kasar, masana da ƙwararru na taka tsantsan game da batun. Sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfi da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun kasar Ukraine sun yi artaba a wani sabon harin da Russia ta kai a gabashin kasar, inji babban hafsan sojin kasar, a daidai lokacin da injiyoyin ke kokarin dawo da wutar lantarki na takatsi, biyo bayan harin da makami mai linzami na baya-bayan nan da Moscow ta kai, wanda ya haifar da katsewar wutar lantarki a fadin kasar. Yayin da yanayin sanyi ya karu, sojojin Russia sun ci gaba da kai hare-hare ba tare da kautawa ba a yankunan Bakhmut da Avdiivka na yankin Donetsk. Babban hafsan sojin ya bayyana a ranar 6 ga watan Disamba, inda ya kara da cewa tankokin yaki da manyan bindigogi sun afka wasu matsugunai 20 a yankunan da suka hada da Solidar da Yakovlevka. Jami'an Ukraine sun yi gargadin cewa ana ci gaba da fuskantar barazana ga muhimman ababen more rayuwa na makamashi ta hanyar ƙarin hare-hare na Russia, yayin da injiniyoyi ke aiki tukuru don gyara barnar da hare-haren makamai masu linzami suka yi a ranar ta gabata, wanda ya lalata gidaje tare da kakkaɓe itatuwan da ke rike da wayoyin wutar lantarki. Yau Talata ne kamfanin dillancin labaran IGNA ya sanar da cewa shugaban kasar China Xi Jinping zai isa kasar Saudiya domin gudanar da ziyara aiki ta kwanaki uku, wanda shine karan farko da ya kai ziyara a kasar da ta fitar da danyen mai a duniya tun shekarar 2016. Ziyarar ta haɗa taron kole na kasashe biyu ƙarƙashin jagorancin Sarki Salman na Saudiya tare da halartar yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, a cewar kamfanin dillancin labaran na Saudiya. Shugaban kasa na biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya zai kuma halarci taron koli tare da shugabannin kwamitin haɗin gwiwa na kasashen yankin tekun fasha mai mambobi 6 da kuma tattaunawa da shugabannin kasashen yankin gabas ta tsakiya. Zuwan shugaban na China ya zo daidai da yadda ake takun saka tsakanin Saudiya da Amurka kan batutuwan da suka haɗa da manufofin makamashi da tsaro a yankin da kuma kare haƙƙin ɗan adam. Masu kada ƙuri'a a jihar Georgia ta Amurka na shirin yanke hukunci a zaben yan majalisar dattawa na ƙarshe a kasar. Za su zaɓi ko za su sake zaben Senator Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat, ko kuma maimakon haka za su zaɓi gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Republican Herschel Walker. Zaben na ranar Talata ya kawo ƙarshen makonni 4 wanda ya jawo kashe makudan kuɗaɗe. Sakamakon zai tabbatar da ko ƴan jam'iyyar Democrat suna da rinjayen yan majalisar dattawa 51-49 ko kuma sun mallaki majalisar da kunnan doki wato 50-50, inda za su iya amfani da ƙuri'ar raba gardama ta mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris. a babban zaben kasar na watan da ya gabata wanak na kan gaba da waka da kusan ƙuri'u 37 daga cikin kusan miliyan 4 da aka kada amma ya ka samu rinjaye lamarin da ya haifar da zagaye na biyu na zaben
nan ba da jimawa ba sarfili zai kawo mana karshen labarin duniya amma kafin nan bari mu duba rahoton mu na farko to a jamhuriyar Niger kimani yan bindiga 86 ne cikin su har da mace daya suka mika makaman su da nufin amsa kiran shugaba Muhammad Bazoum don kawo karshen matsalolin rashin tsaro da ake fuskanta a sassan kasar ministan cikin gida Hamadu Sule Adamu ne ya karbi waɗannan tsofin yan bindiga a madadin gwamnatin kasar Wakilin murya Amurka da ke Birnin ya mai Salim Mumini Barma na dauke da karin bayani.
Kimanin yan bindiga 86 ne cikin su har da mace guda suka mika makaman su ga hukumomin kasar Niger domin bada tabbacin sun tuba daga miyagun ayyukan da suka runguma a can baya kamar su fashi da makami, kore garken dabbobi da satar mutane domin neman kudin fansa. Safarar makamai da ta miyagun kwayoyi a yayin wani bikin musamman da ya gudana a yammacin wannan Litinin 5 ga watan Disamba a ƙauyen Bangi na gundumar Madawa ne aka karbi waɗannan tsofaffin yan takibe da makaman su suna masu cewa kiran da shugaban ƙasar Niger yayi akan batun zaman lafiya ne ya ganar da su hanyar gaskiya mu fara da Kabiru Iliyasu
gaskiya rashin aiki ya kai mu ga harkar ga matasa ba su da aiki tun muna zuwa Najeriya mu hago da ƙasar ta lalace mu ma ana so Allah ya tada mu ta mu ina sai da bindiga kuma ina kina ga ko haji ina kai nagode mashi gaba manyan mu da suka jawo hankalin mu Allah ya samu ka daina kuma matasa namu muna fata Allah ya jawo kansu mu jawo su a samu zaman lafiya
sunana na Haruna Amadu gaskiya ni dai na kai shekara 6 ina ina da soyayyen bindigogi ina sai da ban hushi amma ina so wa in kai mai yan hushin kuma na san shi ne suka yi yan ta da nake sai da mana Najeriya ina so wa godan Libi ina so wa godan Mali ba inda ban iya zuwa ina so wa kowa muna kira ne wanda kai shi ma ya bari ya dawo war mun ka dawo idan bai dawo kuma muna aiwa jama'ai haɗin kai su yi aikin su wanda ya kamata
daga cikin waɗannan mutane har da wata mata yar dubu da a baya aka kama da laifin baiwa yan bindiga mafaka
ni aiki na sai dai yara masu haka matsala su zaka taru gida na sun ka taru sai su ba su amin da sana'a su zaka su taru haɗin kwanta ni kwanta sai su amma ni har yau ban sana'a bine in so bindiga ko sai da ko aikon kuɗi sai ban sai ba har da za su kuwa ko mai ba 10,000 ko da mai ba ne ba 20 naga wannan hanya ba ta Allah ta ba Allah ubangiji ya kare mu
da yake karbar waɗannan mutane ministan cikin gida Hamadu Sule Adamu ya sake nana ta kira ga sauran yan bindigar da ke ci gaba da aika su dawo gida yana mai bada tabbacin cewa har yanzu kofa a bude take
wannan kiran da shugaban kasa yayi ba nan bangi kadai ne yayi kasan tulbebe kasan difa ko ina inda babu kwanciyar hankali ya kira da wannan yan ta'adda su azuma kamai su komo gida kuma kamar inda kuka gan nan wannan mutane sun ji magana shi sun ji kiran shi haka ne kasan tilbeyi ma kasan difu ma haka ne muna so mu sace kira mutane wanda suke da karmin ishi su yi ma magana wanda suka saura da suke dashi su komo gida
garin Bangi da ke gundumar Madawa a kan iyakar Nijar da Najeriya ta ɓangaren jihar Sokoto wuri ne da ke zamewa 'yan ta'addan da suka addabi jihohin arewacin Najeriya tamkar mafaka saboda haka samun tarin waɗanda suka tuba a wannan yanki wani abu ne da ake ganin zai taimaka wajen magance tashe-tashen hankulan da ake fama da su a garuruwa da dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da an gaishe ka Salamu Mumini Barma har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga sarfili da karshen labaran duniya
to binta masu zanga-zanga sun yi kokarin shiga fadar gwamnatin Mongolia da karfin tuwo saboda zargin cin hanci da rashawa da ke alaka da cinikin kwal a kasar China ofishin jakadancin Amurka da ke Ubantar ya fitar da sanarwar jiya Litinin yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a dandalin Shukbatar na birnin a ƙarshen mako inda suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa masu zanga-zangar dina neman gwamnati ta bincike ikirarin cewa an sace tan 385 na kwal daga wasu tari da ke kan iyakar Mongolia da China siyar da arzikin ma'adanan kasar Mongolia ga kasashen waje, kwalla sauran albarkatun kasa, su ne tushe da kice-rikice a kasar, inda kusan ɗaya cikin mutane uku ke rayuwa cikin talauci. Barkewar cutar ta bar ƴan kasar Mongolia da yawa suna kukawa don biyan buƙatun rayuwa tare da hauhawar farashi da kashi 15 cikin 100. Yau Talata, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa jihar Arizona domin ziyartar babban ma'aikatar kiyar ƙwaƙwalwar kwamfuta, wato computer chief, don jaddada matsayin jihar a cikin masu samar da fasahar a Amurka. Biden zai ziyarci wata masana'anta ta Taiwan, Semiconductor Manufacturing Company TSMC a takaici a arewacin birnin Phoenix. Zai zagaya masana'antar tare da gabatar da jawabai da murnar shirinsa na tattalin arziki da kuma haɓakar masana'antu da ya samar, inji sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Karine Jean-Pierre yayin taron manema labarai a jiya Litinin. TSMC ita ce babban masana'antar kwangilar kiyar ƙwaƙwalwar kwamfuta ga kwastomomi a faɗin duniya. Daga ƙarshe, tashar talabijin ta Al Jazeera ta miƙa ƙara kan ƴan jaridar nan Shirin Abu Akhli da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a yau Talata, inda ta ce sojojin Isra'ila ne suka kashe ta. Tashar talabijin ta Qatar ta ce ta gano wasu sabbin shaidu kan mutuwar Falastiniyar kuma ba Amurkiya, wadda aka harbe a lokacin da take ba da labarin harin da sojojin Isra'ila suka kai a Jenin a yammacin gabar kogin Jordan, inda suka mamaye ranar 11 ga watan Mayu. Kowane mutum ko kuma kungiya na iya shigar da kara ga mai gabatar da kara na kotun ICC domin gudanar da bincike, amma kotun da ke Hague ba ta da wani alhaki ko hurumin daukar duk irin waɗannan kararraki. Al Jazeera ta ce ta gabatar da nata kuma ya nuna sabbin shaidun shaidafaffen bidiyo wanda ya nuna kararra cewa sojojin haramtacciyar kasar Isra'ila ne suka harba Shirin da abokan aikinta. Ƙarshen labarin kenan.
Haka da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Najeriya, inda biyo bayan umarnin da ministan harkokin cikin gidan kasar ya bayar na harbe duk wanda ya kai farmaki gidajen gyara hali, masana da ƙwararru na taka tsantsan game da batun. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya hada mana.
Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, injiniya Abdulrauf Arebe Shola, na baiwa jami'an hukumar gidajen gyaran hali na kasar umarni ne da su bindige duk wanda yayi kokarin kai farmaki a cibiyoyin. Yana mai cewar cibiyoyin sun zama wuraren da bata gari ke fako. Ministan, wanda ya ce galibin miyagun da ke kai farmaki a gidajen gyaran halin waɗanda suka tsere ne biyo bayan fasa ire-iren waɗannan cibiyoyi. Injiniya Arebe Shola ya ce hakan ya kunyata gwamnati, a don haka ya umarci jami'an hukumar gidajen gyaran halin da su sallami duk wani jami'in da bai iya harba bindiga ba ko kuma a canza shi. Kalaman kuma da ke baiwa masana tsaro mamaki irin su group captain Sadiq Garba.
Wato umarni ne wanda ni ya bani mamaki, saboda maganan ma ka ce wai kana fada ma wanda yake tsaron gidan kaso cewa ya harbi wani idan ya kawo magana ce ma ba ta so ba. Kamar ka zo kana ce ma mutum ne don Allah in ka ji yunwa ka ci abinci, ban ga amfanin wannan maganan ba in dai tsaro ake. Sannan kuma ya kawo maganan cewa wai waɗanda ba za su iya harbi ba a canza su. Ya za a yi a ce har a ƙasa akwai wani jami'in tsaro wanda ma wai bai iya harbi ba? Sai ka tambaya wani horo aka yi ma wannan mutumin, kuma wannan mahamma ka kira shi jami'in tsaro? So a gaskiya kawai ne abinda minista ya yi na farko dai ya nuna gaskiya with due respect, tunda ko da yake yana minista da yake in charge wani abun bai ma san abinda ake magana akan security ba. Ai duk mutumin da yake da uniform, yake da aiki ko na soja ko na kare doka, maganan ya iya harbi wannan magana ma bai ma kamata ta so ba.
Tuni kuma lauyoyi masu fafutuka irin su barista Yakubu Salebawa ke cewar akwai gyara a kalaman na ministan.
Gyaran da ya kamata a yi bisa ga wannan umarni da minista ya bada shine a ƙarƙashin wata doka ya ba shi kuri damar ya bada wannan umarni. Za a iya amfani da wannan damar a aikata abin da bai daidai ba ƙarƙashin doka. Dole ne abin da za ka mora domin ka kare kanka ya zama daidai da wanda shi wanda ya kawo maka farmakin shi ma ya na mora idan ya rike bindiga kana rike da bindiga to zaka iya ka harbe shi amma wanda ya taho maka da sanda ka dauki bindiga ka harbe shi doka ta ce a wannan ba za ka yi magana cewa kana kariya na cewa kana so ka kare kanka wato self defense ba ko kai a kotu ba za ka iya samun kariya nan ba za ka zama karbabbiya ba domin wanda ya zo ya kawo maka farmaki dole ka kare kanka abin da muke kira turanci self defense amma self defense din nan yana da sharuɗa guda biyu dole ya zamanto cewa ka samu kanka a yanayin da ba za ka iya kubitar da kanka ba dole kai ma sai ka mai da martani kuma mai da martanin ka dole yayi daidai da makamin da wanda ya kawo maka wannan farmaki ya mura wace doka ce ta bashi wannan damar ya bada wannan dokar yace duk wanda ya kawo a kashe shi
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Hassan mai na kaina yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 15 na safe da kuma wato karfe 3 karfe 4 kenan na yamma da minti 15 a Nigeria Niger Cameroon Chad wato karfe 3 kenan da minti 15 agogon Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya da haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dimdimin su yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki
Noma tushen arziki
Noma tushen arziki Noma alladi da kin gaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa kamar yadda muka saba duk shekara a watan Disamba muna invitar wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a cikin shirin noma tushen arziki na wannan shekara da muke ban kwana da ita daga cikin shirye-shiryen noma da muka gabatar muku da suka fi jan hankali akwai tattaunawar da wakiliyar mu Tamar Abari ta yi a watan Janairun da ya gabata da shugaban kungiyar manoman jihar Jamagaram da ke jamhuriyar Niger Alhaji Lawal Hamma kan irin matsalolin da ke barazana ga ayyukan noma a kasar
manoman sun koka game da sakamakon da damana ta bada a bana mafi yawan abubuwan da suka haddasa karancin abincin akwai lokaci na zuwan ruwan sama sai uwa uba canjin yanayi da duniya ke fama da ita ba ma a kasar ta nishar ba karancin takin zamani da kayan noma na zamani na taka rawa wajen koma bayan da manoman ke fuskanta hakan ta sa manoman kira ga hukumomi da masu hannu da shuni kowa ya kawo tallafin shi ga har karnoma
ina noma na damana ina kuma noman rani haka kuma noman damana kuma nayi nahi ba da ƙarfi wajen noman iri to bana noma gaskiya ya dan bada wahala kuma mu manoma mun ga iyakan fanni biyu fanni na harko shine gaskiya karamcin taki rishin taki bai bada dama ba a dai kuma wajen aiki ma akwai matsala saboda aikin didda ake yi gaskiya aiki hannu ne nika noma ne na hannu na shasha to bana ko da ya zamanto an samu matsala lalle ruwa aka rika yi kusa da kusa kuma ciyawa ta huto sosai ta yi ƙarfi duri da yawa ta kasa turuwa da wannan aikin na hannu kenan aikin gaskiya nan ne aka samu wahala
to amma shi wannan aikin na hannu ai dama can ainihi shine ake
eh to shi ake yin shi amma kamar da manar ta bana kin gani kamar ina tsammani dangance da sauyin yanayi ta dan yi jinkiri kanta sabka kuma da ta sabka kuma sai aka rika samun ruwa kusa da kusa to shi ya bada damar ciyawa ita ta yi ƙarfi sosai gurin da aka nome ta ma in an yi kanta mutum an yi ruwa kuma sake dashewa take a daman ita dole in ba a huta ba ciyawa kuma ina shi amfanin zai samu ya warware ita take kawo illa dan saboda duk gurin da ba a nome ba bai tsibe wannan eh shine matsala eh kuma kenan sai ya kawo karamcin samun amfani saboda duk inda ya zamanto ake samu goma sai ya zamanto bai hi ba a samu ko biyal ko shidda haka
shi wannan noma na kamar na gargajiya shine kai ko kuma a kana da kamar kayan aiki na zamani na noman zamani
eto akwai kayan aiki na zamani tunda da farko wurin gyaran gona da sa mota ya tractor an tada an gyara
wannan an yi abu na ke amma sauran kuma aikin dole ma'aikata muke dauka yan barema kuma su kuma abinda suka iya wannan aikin ne na gargajiya
shi ma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari a watan Maris da ya gabata ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya Dr. Salim Salam Muhammad kan irin tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta basu
alhamdulillahi kamar yanda na koka ba da gaskiya ne amma bana gwamnatin tarayya ta dubo wannan hawayen namu ta share mana shi mai girma General Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya ya ce da ga dalilin da yasa za a ce kasar Najeriya da take da daman noma alkama duk abin da take bukata noma alkama Allah ya bata kuma ce ba za a noma ba mu gashi masa siyasa shi ta shi ma siyasa ce ta gashi saboda ka siyasar duniya da za su kuma shafi siyasar sa ta gida saboda kai shi gobe sai an noma alkama alhamdulillah yanzu mun canza muke da kai an sa leman mu noma alkama hekta 91.25 a Najeriya
me makon nawa a da
to a farko wancan da muka yi hekta 11.1 ne kacal kaga yanzu an rubanya mana so kaga gwamnati ta nuna kan cewa gaske take so take a noma alkama kuma a ci da kasa da alkama a Najeriya
amma cewa akai ku noma ko kuma dai akwai sinadari
akwai domin an ba mu tallafi ya adadin hektar da aka ba mu a noma ya adadin kudin da aka ba mu kenan akan yanda kalkalma suka nuna na bukatar manomi ya noma hektar da ita alkama
no kina
an ba mu kudi sama da biliyan 31 ne noma alkama a kasar
iya bane kawai
to mu kuma da muka tashi zamu yi noma mu sai muka dubi yanayi muka dubi kuma kaidoji ba ma wannan ba mata kula ita bankin tarayya ta kasa ita kuma aka salewa ta dauki biliyoyin kudi sai ta siyo mana kyakkyawan iri ingantacce daga Mexico America ce wato Southern America ta kawo mana kuma ta daibo masana masu ilimi aka kawo su suka zo suka bada horaswa ga manoman mu akan yanda za a yi tsarin noma na zamani ba irin wanda muka saba yi namu na gargajiya ba to kaga in ka dubi ga abin da gwamnatin tarayya ta samu salewa daga wurin shugaban kasa da kuma abin da shugaban kasan ya fada kaga sun yi rami kenan sun haɗu wuri guda kenan ra'ayi ya zama daya
to waccan gudunmawa ta bankin Najeriya ta samu kwararru da batun iri din nan yana cikin waccan biliyan 31 da ita gwamnatin tarayya ta amince
eh shi iri yana ciki amma horaswar kuma tana wani kaso na daban amma wannan biliyan 31 da aka asale mana akwai shi kudin wannan irin domin manomi ne zai karba kuma zai biya a yanzu halin da muke ciki mun shuka sama da hekta 70,000 a Najeriya daga cikin wancan 91,000 da aka ba mu abin da ya kawo dan tsaikon ko shine ba mu yadda mu bada kaya ga manomi ba sai mun je mun tantance shi
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilan mu Mahmud Ibrahim Korida Tamar Abadi sai kuma Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
ba ga da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email za kuma mu fara ne da ra'ayin Rilwanu Ibrahim Landa Wuba daga jihar Adamawa Najeriya bai cewa muna mika sakon ta'aziyya ga al'ummar jihar Katsina sakamakon harin da wasu yan bindiga suka kai wa masallata Allah ya jikan waɗanda suka mutu waɗanda aka yi garkuwa da su kuma Allah ya kubutar da su sai kuma sakon kawo mai ruwa Bajoga da Abdullahi Bature Bajoga basu cewa Allah ya sa buɗe taron tsaro na ƙasa da ƙasa da shugaba Muhammadu Buhari a jihar Sokoto ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihohin ƙasar daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya sai kuma sakon Hamidu Kalalabuwa jihar Difa jamhuriyar Niger bai cewa salamu alaikum VOA Hausa harin da aka kai garin Sai cikin jihar Tilaberi. Gaskiya wannan abun dubawa ne. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren da ake kaiwa ƙasar mu Niger da ma Nigeria. Amin suma amin. Sako na biye ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau mai cewa yadda jama'iyyun APC da PVP ke kallon junan su a matsayin makiya na musamman idan da haka suke kallon ƴan ta'addan da suka addabi al'ummar Najeriya da yanzu wani zance ake yi na daban. Sai kuma sakon Aisha matar Usaini dan wata karasuwa daga jihar Yobe Najeriya mai cewa hakika ko shakka babu kin har shugaban jami'ar APC da ma masu madafun iko basu bu a hankali ba to wallahi sai talakawa a Najeriya sun yi shinkafa da wake a yayin kada ƙura'a dan haka dabara ta ragewa mai shiga rijiya shi ko Shehu Adamu Rijau cewa yake to yanzu tunda dai uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ta yafewa matashin nan Aminu Adamu Muhammad laifin da yayi mata ya kamata mu ma matasa masu ta'ammali da shafukan sada zumunta mu daina wuce gona da iri. Sai kuma sakon Alhaji Umar Koreba gashuwa mai cewa dangantakar da ke sauyawa tsakanin Amurka da Saudiya ai dama mun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya Allah shi kyauta. Sako na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi masu cewa al'ummar Sudan Allah ya kawo muku daidaito a lamurran shugabancin ƙasarku don kawo ƙarshen gani-gani da kuke wa junanku a tsakanin sojoji masu mulki da kuma farar hula.
An gaishe ka Ibrahim ka Almasi Garba yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice binta dakarun Ukraine sun yi artaba a wani sabon harin da Russia ta kai a gabashin kasar inji babban hafsan sojin kasar a daidai lokacin da injiniyoyi ke kokarin dawo da wutar lantarki biyo bayan harin makami ne linzami na baya-bayan nan da Moscow ta kai wanda ya haifar da katsayar wutar lantarki a fadin kasar yayin da yanayin sanyi yake karuwa. Yau Talata ne kamfanin dillancin labaran Ikine sanar da cewa shugaban kasar China Xi Jinping zai isa kasar Saudiya domin gudanar da ziyara aiki ta kwanaki uku wanda shine karan farko da ya kai ziyara a kasar da ta fitar da danyen mai a duniya tun shekarar 2016. Ziyarar za ta haɗa taron koli na ƙasashe biyu ƙarƙashin jagorancin Sarki Salman na Saudiya tare da halartar Yarim mai jiran gado Muhammad bin Salman a cewar kamfanin dillancin labaran. Haka kuma masu kada ƙuri'a a jihar Georgia ta Amurka na shirin yanke hukunci a zaben 'yan majalisar dattawa na ƙarshe a ƙasar. Za su zaɓi ko za su sake zaben Senator Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat ko kuma a maimakon haka za su zaɓi gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan na Republican Hatcher Waka. Zaben na yau Talata zai kawo ƙarshen makonni hudu wanda ya jawo kashe maƙudan kuɗaɗe a hanyar kamfan. Masu zanga-zanga sun yi kokarin shiga fadar gwamnatin Mongolia da ƙarfin tuwo saboda zargin cin hanci da rashawa da ke alaƙa da cinikin kwal da ƙasar China. Ofishin jakadancin Amurka da ke Umbatar ya fitar da sanarwa jiya Litinin. Yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zangar sun taru a dandalin Sukabat na birnin a ƙarshen mako inda suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa. Tashar talabijin ta Al Jazeera ta mika kara kan yan jaridan nan Shirin Abu Akleh da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a yau Talata inda ta ce sojojin Isra'ila ne suka kashe ta. Tashar talabijin ta Qatar ta ce ta gano wasu sabbin shaidu kan mutuwar Falastiniyar kuma ba Amurkiya.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya ce ana gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni sai injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman ya raunake ke muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ma'assalam amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.